بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. أما بعد، جماعة المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باب شكا وأنن بلا بلان جوابي دمك جيدة قبائك مالا سن إشيمو أبن نظري دكما tintintini domin mu gyara rayuwarmu da lahirarmu. Kuma idan muka yi riko da su, kuma muka yi aiki da su, ya ishe mu wato gudunmuwa da za mu bai wa addinin nan. Domin kamar yadda aka tsara cewa malam zai yi mana magana ne game da wani irin gudunmuwa za ka ba wa addinin musulunci. Ina mai matuƙar nuna farin ciki da Allah Maɗaukakin Sarki ya sa ina halarce a wannan masallaci, Masjidu Usman ibn Affan da ke nan garin Dakwa, domin sauraron jawaban da malam ya yi. To, kamar yadda aka nemi in yi ta'aliki kenan, za a ce ko ina ganin sai dai kawai in tuna mana abubuwan da malam ya faɗi, domin idan na ce zan faɗi wani abun, to madadin ta'aliki wala Allah sai in tada liki, wanda ina ganin kaga kuma ba zai yi fa'ida ba. Ubangiji Allah ya sa mu dace. Kamar yadda muka ji, malam ya fara mana da ainihin wato nuna irin halin da muke a ciki a yau, wanda shi zai nuna muhimmancin ka gane cewa to kai ma fa ya kamata ka bada wata gudunmuwa wa addininka kafin lokacin da Allah ya ara maka a rayuwarka kare. Domin kowannenmu muna da yakinin cewa babu wanda zai dawama a cikin mu. Kowa yana da lokaci da Allah ya tsara mishi, gwargwadon abin da Allah ya ɗiba mishi, kuma mutum ba zai wuce wannan lokaci ba. Idza jaa ajaluha la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Idan lokaci ya zo, babu wanda za a rage mishi, babu wanda za a yi mishi kai. To, da malam ya ɗauko mana bayanin irin halin da muke ciki a yau, kamar yadda shi kanshi malam ya ce, gaba ɗayan mu sai muka ji cewa to akwai fa matsaloli da suke fuskantar rayuwarmu, kuma suke fuskantar addininmu, wanda wajibi kowa ya bada tashi gudunmuwan wajen ya ga ya kawo sauyi kyakkyawa domin a samu ingantaccen rayuwa. To, wannan irin hali da muke a ciki fa bai kai munin irin halin da Annabi ya samu wato Quraishawa ba a lokacin da Allah ya aiko shi a matsayin shi na Annabi. Suna rayuwa ne, shi yasa ake kiran wannan lokacin lokacin jahiliya. Ma'ana lokacin da ake yin abubuwa kamar dabbobi. Malam ya yi mana ishara a kansu. Abinda zai ba mu mamaki irin wannan zalunci da ake yi a zamanin, to labarin shi ma in ka ji za ka gane cewa kai wannan rayuwa is inhuman, bai dace da rayuwar ɗan adam ba. Rayuwa wanda mutum za a yi mishi haihuwa, yarinya sai ta taso girma, sannan ya je da ita bayan gari ya haƙa rami ya saka ta a ciki ya binne ta da ranta. Ina ganin lalacewar rayuwarmu yanzu bai kai irin wannan ba. Akwai masu abortin ciki ko? Ko sun haifi jariri su je su jefa shi a bola. Amma yarinya da ta taso daidai ganiyar lokacin da mutum yake sha'awar ƴaƴa, sai mutum ya je ya binne yarinyar shi wai saboda an haifa mishi abun kunya. Shine an haifi ƴa mace. Allah ya ce wa idza bushira ahaduhum bil unsa zalla wajuhu muswaddan wa huwa kadhib. A lokacin ana zaune din nan, sai aka zo aka yi wa mutum albishi cewa an yi maka haihuwa, matarka ta haihu, damuwan shi ya ji ne aka samu. Ana cewa mace ce, to shikenan sai ya murtuke fuska, sai ya shiga cikin damuwa da baƙin ciki, ya tashi a wajen yana cikin ainihin wato rashin jin daɗi, har ma ya zama abin muni da za a rinƙa yi wa dariya. Wannan shine irin rayuwar da ake yi a jahiliya. A wannan zamani rayuwa ake yi na zalunci irin na kashin dankali, babba ya danna ƙarami. Ma'ana waɗanda suke masu iko, masu ƙarfi, masu mulki, to su suke cin karansu babu babbaka. Shi yasa a wannan lokacin kowace ƙabila ta Larabawa to suna ji da kansu ne. Da haka babu wanda yake ganin wani ya isa a kan shi. Shi yasa idan wani rikici ya faru tsakanin waɗannan da waɗancan, to ana iya kama yaƙi irin wanda ake cewa yaƙin ƙare dangi. dan sai su yi yaƙi har a haifi ƴaƴan su taso su ma su gaji wannan yaƙin. Ba su san daga ina yaƙin ya faro ba, amma dai sun tashi sun ga waɗannan ana faɗa da waɗancan, kawai su ma sai su ci gaba. An ba da labari a jahiliya akan yin yaƙi tsakanin ƙabilu sama da shekara 100. Kaga wannan irin maguzancin har ina. A irin wannan lokacin ne fa, idan da mutum zai rasu ya mutu ya bar ƴaƴa da mata da dukiyoyi, matan shi da ya bari ƴaƴansu sai su gaji matan, su gaji matan ubansu, kuma su ci gaba da mu'amala da ita irin mu'amalar aure. Wannan ba rayuwar dabbobi bane jama'a, wannan shine fa irin halin da manzon Allah ya zo ya samu Quraishawan Makka a lokacin da Allah ya aiko shi a matsayin annabi. To idan manzon Allah ya same sa irin wannan hali, amma kuma da ya zo ya ainihin wato kafa tsari na rayuwa a bisa hasken wa'ayi da Allah ya aiko shi da shi, ya iya samar da al'umma irin sahabban shi, suka juya tunanin rayuwa daga irin wancan zuwa wani irin rayuwa da duniya sai da ta shaida ba a taɓa ganin mutane masu kan gado da tsari irin waɗanda annabi ya rayuwa da su sahabban shi ba. To ashe idan an iya gyara halin mutane a wancan lokacin, min babi aula, wannan halin mu ma za a iya gyara. To amma menene ya kamata shi mai mu ɗauki irin mataki da salon rayuwar da annabi ya ɗauka shi da sahabbansa? Shi yasa kamar yadda kuka ji malai ambata mana, sai da Allah ya yi wa Quraishawa gori akan irin wato abin da ya yi musu na haske da alkhairin musulunci. Allah ya ce wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, ku yi riko da igiyan Allah baki daya kada ku rarraba. Wazkuru ni'matallahi alaikum, ku tuna irin baiwa da falalan da Allah ya yi muku, id kuntum a'da, a lokacin da kuke zaman ƴan murna, wani baya jituwa da wani, wani baya ga maciji da wani. Allah ya ce fa'allafa baina qulubikum, da zuwan manzon Allah sai Allah ya hada zukatanku, kuka zama tsintsiya madaurin ki daya. Wa asbahtum bi ni'matihi fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, kuka wayi gari kuka zama ƴan uwan juna. To waɗannan sune matakan da kuka ji malai ya dauko mana. Dan haka a karan farko, a matakin farko, gudunmuwan da ya kamata kowanne mu fara baiwa addini domin mu gyara wannan al'umma shine mu rike irin aqida da imani da annabi ya fara dasawa a cikin zukatan sahabbansa, shine ar-ruju' ila al-kitabi was-sunnah wa fahmihima ala nahji salafil umma, mu dawo kan alqur'ani da sunna. Qur'ani ya zo ya karantar da tauhidi, dan haka duk wani abu da yake na shirka to sai mun cire shi a cikin rayuwarmu, mu koma mu yadda da Allah shi kadai, mu yi imani da shi shi kadai, imani kuma yadda Allah yake son a yi imani da shi, mu yadda shi ne ya halice mu, shi yake da iko akan komai, shi kadai zamu bautawa ba tare da mun hada wanda shi ba. Sannan duk abinda ya faru gare mu mu yadda daga Allah ne, abin duk da muka samu shi ya bamu shi, abin duk da muka rasa shi ne dalilin rasawa. To da zarar mun yi irin wannan imani da Allah, to mun sa dan ba kenan akan hanyar da zamu bi mu gyara al'ummar mu da kuma yadda zamu ba addinin nan namu gudunmuwa. Sannan mu yi imani da manzon Allah a matsayin wanda shi ne kadai Allah ya zaba ya zo ya karantar da duniya yaya za a san Allah. Shine laqad manna Allahu 'alal mu'minin id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayati. Allah yace yayi wa mu'minai baiwa da ya taso da wani jakada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin su yake karanta musu littafin Allah. Shi yasa Allah madaukakin sarki ya gaya mana dukanmu, yace to mu ma fa mu bada himma mu yi kwazo akan tafarkin Allah. Wajahidu fillahi haqqa jihadihi, kowa ya bada nashi gudunmuwan, kai contributing naka kota wajen addinin Allah. Allah ya ce huwa jitabakum, shi ne ya maida ku zaɓaɓɓu. Wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj, millata abikum ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha. Kaji daga inda abun ya samu asali kenan. To idan muka yi riko da addini ingantacce, muka samu aqida ingantacciya, to shine sai mu je mataki na gaba wanda wannan aya ta yi mana ishara shine abin da malam ya ce mana ma'ana sai mu dauki kawunan mu a matsayin ɗan uwa mu nuna ɗan uwantaka da soyayya na gaskiya tsakanin mu da junan mu abinda annabi ya establish kenan a cikin sahabbai saboda aiki ne wanda dole sai an yi wato abinda suke cewa collective effort kowa sai ya bada gudunmuwansa ba zai yi mutum ya ware ya ce shi kadai zai yi ba domin tsarin rayuwar dan adam Allah bai nufi cewa kai kadai zaka rayu ba dole zaka rayu cikin al'umma ne wanda kana bukatun su suna bukatan ka shi yasa irin yadda muka koma muna rayuwar nan wato muka zama ramin kura daga ke sai ƴaƴanki wallahi ba za ta haifa mana da masu ido ba dan ka gama tattara ƴaƴan naka ka gama ba su tarbiya kai kadai ai dai ba za ka hada su aure da junan su ba dole sai ka fita to idan kai kadai kai wannan aikin ya zama na makwabcinka bai aikin ba yaranka suka je suka auro daga can ko yaran suka auri naka kaga dai an sake kwabawa din kenan shi yasa irin wancan rayuwa da iyayen mu suka yi a baya to sai mun dawo da wannan ruhin ta yadda kowa zai yadda cewa a cikin al'umman mu akwai mafaki akwai babba akwai yaro yara su girmama babba su ainihin wato yadda su yi musu tarbiya manya su kuma su ji tausayi na ainihin wato waɗanda suke yaya ƙanana a da a cikin al'umman mu duk inda dattijo guda ɗaya yake a cikin al'umma ya isa akan kowane yaro a unguwa amma a yau fa har zaka ga wani yaro dan ƙarami ma yana cewa ina ruwana da kai kai ne ubana kuma kaga mutane kowa ya wuce ya ga ba wani abu ba wanda zai wa yaron tsawa da uban shi ma zai ji labari sai ya ga cewa yes of course ai yana da gaskiya wannan na daga cikin hanyoyi da muka bi muka lalace kuma muka samu kanmu a irin wannan hali Allah ubangiji fitar da al'umman mu daga wannan hali da aka wajibi mu nuna ɗan uwantaka da soyayya ku duba irin yadda malam imamu labari sahabbai suka nuna a tsakanin su annabi da ya tabbatar sun samu addini da aqida mai kyau a zukatansu to sai kuma ya nuna musu muhimmancin wato ɗan uwantaka da soyayya domin Allah kamar yadda muka ji lokacin da muhajirai suka yi kaura suka dawo madina cikin talauci da wahala da tsanani sai waɗannan mutane suka karɓe su hannu biyu annabi ya rinka hada ƴan uwantaka a tsakanin su duk wanda aka hada shi ƴan uwantaka da wani bako baya ganin shi a matsayin wannan ai bako ne baya ganin shi a matsayin yazo ya cin musu arzikin kasan su ne da haka baya san ganin shi a su sun ba su mazauni kuma sun ba su aminci a mazaunin da haka suka rinka ainihin wato kasa dukiyansu a gaban wannan bakon cewa ga abinda Allah ya mallaka mu mu kasafta shi kai ka dauki rabi ni ma in dauki rabi gida da suke zaune haka za su zo su ce a ja musu katanga a raba gidan biyu in dakuna hudu ne ni in ci gaba da maneji da biyu kai kuma ka dauki wancan biyu kauna da soyayya tsakanin su ta kai gaba har matan da mutum yake da shi zai fito da matan ya ce ka zaba daga cikin su wanda kake so in sake ta kai ka aure ta al'umman da suke da irin wannan kauna da soyayya tsakani da Allah ba kwa tunanin za su ciyar da al'umman nan gaba amma aka ce babu irin wannan fa ma'ana kowa yana cin gashin kansa ne to shine sai kaga al'umma na ta deteriorating amma kuma ba wanda ya damu har abin ya zo ya cinye kowa Allah ya kyauta to wajibi wannan hadin kan sai mun dawo da shi ya zama al'umman mu muna damuwa da abin da ya shafi ɗan uwanmu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ce mumini da mumini kal bunyan kaman gini ne ya shuddu ba'dahu ba'da sashi na karfafan sashi sanan misalin mumini da ɗan uwansa mumini kamar salil jasadi idza shtaka minhu udwan tadaa ha alayhi sa'iru jasad bil humma was sahar idan wani sashi na fama da ciwo sauran sai su taya shi amma mu yau rayuwar da muke in jifa ya wuce kaina ya fada kan uban kowa to a rana zai juye fada kan ubanka so wajibi sai mun gyara wannan wato tabarbarewar da muke gani ya zama har zuci wannan kauna yana shiga wannan shi zai samar da kyakkyawan al'umma Allah ubangiji ya sa mu dace sannan malam yace mana mataki na gaba mu samu abin da ake cewa self discipline shine ma'anar magana cewa mutum ya rinka ainihin wato a kokarin nuna baiwan da Allah ya masa ta hanyar tarbiyyatar da kansa. A karan kanka ya zan kamar yadda suke cewa matakan tarbiyya ko ilimi guda biyar ne. Na ɗaya, ka samu mai tarbiyyar malami kenan, ka zauna a gaban shi ya koya maka. Dan duk wani ilimi da ake iktisabin shi, to ba kawai za ka kwanta ne ka wayi gari ka ji ya shiga cikin ƙwaƙwalwarka ba, dole sai ka bi wannan silsilar. Da haka ka je ka koyi ilimi a gaban malami, da haka malamin sai ya koya maka ilimi da tarbiyya. To bayan ka koya, sai ka yi ƙoƙari ka fahimci abin da aka koya maka. Mataki na biyu kenan, alfaham. Abin da ake koya maka kana fahimta ko ka kana zuwa ɓata lokaci ne kawai? Yanzu duk bayanin nan da malami ya mana, idan kawai mun ji shi ne duk ba mu fahimta ba, me amfanin bayanan? Kaga babu. So wajibi ka tsaya ka fahimci abin da aka koya maka, sannan alhifzu, sai ka haddace shi. Mataki na uku kenan, to bayan ka koya, ka fahimta ta hanyar iyawa, ka haddace, to sai ka yi aiki da abin da aka koya maka. Shi ne self-discipline ɗin kenan. Domin duk wanda ya rasa abu ba zai iya bada shi ba. Faqidu shay la yu'tihi. Idan ba ka da tarbiyya ba za ka iya ba da tarbiyya ba. Idan ba ka san ya kamata ba, ba za ka iya karantar da ya kamata ba. Da haka wajibi ka tarbiyyanci kanka. Kai in an ganka tukuna ka zama abin sha'awa, ta yadda kowa zai rinka burin ya kwaikwayonka, to ya zan kana da tarbiyya a karan kanka kenan. To daga wannan mataki, to shi ne kai ma sai ka karantar da abin nan da kake aiki da shi. Dan ka koya, ka fahimta, ka iya, ka yi aiki, to sannan sai ka karantar da shi. Amma abinda muke fama da shi a yau, kuka ga rayuwar namu ke tafiya a haka, ba abin waɗannan sequence ɗin. Wani ko da ya koya kafin ya iya, sai kawai ɗora kanshi shi ma zai fara karantarwa. Abinda baka iya ba, ya za a yi ka karantar da shi, dole za ka yi shirme. Da haka harkan tarbiyya jama'a ba abinda masu karambanin gyara suke cewa gyara samun sa'a ba ne, a'a. Shi sai dai a samu ɓarna. Saboda baka bi hanyar da ya dace ba. Allah ya kyauta. Sannan sai malami ya nuna mana cewa idan muka yi wannan, to mu gane cewa aikin da yake a kanmu na gaba shi ne gabaki ɗaya sai mai collective effort wajen achieving goals da muke buƙata cikin al'ummarmu. Shi ne sai mu riƙa duba menene buƙatun al'ummarmu. Sai mu ga su mu al'umma da muke rayuwa a nan wajen muna buƙatar mu samar da wata cibiya ko wata center ko wata makaranta da za mu rinka tarbiyyantar da 'ya'yanmu a kan tsari irin na addinin musulunci. Amma a yau dukkanmu idan muka samu kanmu a bakon waje, kamar yadda malam ya buga misali da irin nan waje da muka samu kanmu, sai mu fara tunanin wani makaranta yaranmu za su yi, wa zai assasa mana makaranta, kuma wannan karatu na boko. Abinda kuma ya fi muhimmanci, kamar yadda muka ji al'umman baya suke yi, shi ne ya za a yi su san Allah, ya za a yi su koyi addinin musulunci. Ku dubi wancan mata na suratu Al-Imran da Allah ya bamu labarinta. A lokacin da take roƙon Allah ya bata arzikin ɗa, me burinta a kan ɗan? Zai yi medicine ko engineering? Ta ce ta sadaukar da shi ga Allah. Idan ka bani ɗa namiji ya Allah, to zan sallama shi ne kawai kai zai bautawa. Wannan shi ne burinta. ‘Ya’ya nawa, iyaye nawa suke da irin wannan tunani a kan ‘ya’yan da suke son su haifa? Cewa ni buri na in haifi ɗa, kamar yadda malam ya buga mana misali da zai haddace Alkur'ani, ya fahimci addini, ya koyi ilimin fiqhu, hadisi, aqida, sannan ya karanta. Ba yake da irin wannan buri? Ku duba annabin Allah Annabi Zakariya, a lokacin da shi ma ya ɗau tsawon shekaru bai samu haihuwa ba, da ya roƙi Allah ne, yace fahabli min ladunka waliya, me zai yi in na samu? Yarithuni, zai gaje ni. Me sana'a Annabi Zakariya? Annabta da karantar da al'umma. Yarithuni wa yarithu min ali yaqub, burin shi kenan. To sannan gashi a tarihin musulunci irin waɗannan malamai da kuka ji, iyayensu suka ji burin su zama waɗanda za su zama resources ga al'umma. To irin wannan shi ne muka rasa da yawan mu. Wajibi sai mun dawo da tunaninmu a kan irin wannan, sannan kuma mu rinka tunanin sakamakon da mu iyaye za mu samu idan muka tsaya muka yi wannan. Malamin Shafidiyya ne yake cewa ga duk iyayen da suka tarbiyyaci 'ya'yansu har ya zama sun samu mahaddaci alqur'ani a cikin su. Yace ranar tashin alkiyama idan Allah ya tada iyayen, to su iyayen ma tukuna kanbi za a yi musu na sarauta su iyayen. Sai yace fa ma zannukum bin najli inda jazai, me kuke tunanin shi dan da ya haddar wanda sakamakon shi ku iyayen aka yi muku kambin sarauta kuma irin na lahira ba na duniya ba. Jama'a mun gane wannan da kyau, ko da haka mu san abin da yake al'ahammu fal muhimmu, ba kuma abin da yake muhimmanci kamar addininmu. Idan muka tarbiyyanci ƴaƴanmu akan tarbiyya na addini, to in Allah ya da al'ummarmu za ta gyaru, kuma za mu ba da tamu gudunmuwa a cikin wannan addini ta yadda da izinin Allah komai zai dawo ya tafi irin yadda aka samu a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai. Allah ubangiji ya gyara mana al'ummarmu. Ayi hakuri kamar yadda nake zan tuna mana waɗannan abubuwan ne, domin saboda maimaita abu yana ƙara sa mutum ya rike shi. Da fatan abubuwan da muka ji Allah ubangiji ya amfanar da musu. Wannan nake cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Wassalamu alaikum.
Rayuwa da addini da zamantakewa baki ɗaya, ba za mu iya cewa komai ba. A Sheikh Abu Waisat ya sake rerewa mana abin da malamin ya faɗa. Fatan mu Allah ya ba mu ikon yin aiki da abin da muka ji, kuma insha Allah abin da gashi na na ɗauka za mu yi ƙoƙarin an taskace shi a samar mana da shi a nan santa, duk wanda yake so kuma sai a bashi, sai a ci gaba da yaɗawa insha Allah. A ƙarshe ba mu da lokaci nan gurin mutanen da suke nan a zaune, to za a iya kwana a inda na kallo abin, to za mu iya kwana a nan. To amma bayan da muka iya lokaci ya ƙure, kuma khairul kalam ma qalla wa dalla, muna fatan Allah ya amsa mana abin da muka ji, ya ba mu haɗa mu cikin ladan, ya kai kwa gida lafiya. A ƙarshe abin da za mu gabatar shi ne kamar yadda muka bayyana a farko, akwai shugaban zama wanda already an tsara, shi ne Alhaji Umar da ke Binbas, da kuma ya samu matsalar gosulo daga cikin gari, amma sakatarensa da shi muna tare da shi zai zo zai gaya mana kalmomi ɗaya biyu na godiya, sannan sai a rufe da addu'a insha Allahu. Sai kuma mu tara gobe kamar yadda aka yi bayani insha Allahu. Malam Idris Saminu Mustafa, sakataren masallacin Binbas, litafadar mashkura.
أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وما لكم من نعمة فمن الله وما توفيقي إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. To ni dai da ban yi ne in zauna nan ba, sai ya zama da ke aiko na akai, to shi ne zan yi abin da aka ce ne. Alhaji Umar Faruk Musa, lallai tare muka taho daga kasuwa, mu ‘yan kasuwa ne. To mun taho daga kasuwa kusan hanyar nan tamu, tun daga cikin Dakwa a daidai kai Goslo yake har kusan zuwa Bio Oil ko gaba da nan, gaba da nan. To shi ne sai muka ce yanzu in muka zauna duka za a yi biyu babu a wannan babban taro mai muhimmanci kwarai da gaske, wanda muka dade muna jiran Allah ya nuna mana wannan rana, kuma gashi ta zo kuma ba ma nan gaskiya ba haka muka so ba. Don haka a madadinsa da shi kansa masallacin namu, don mu ma muna daga cikin masu ruwa da tsaki, critical stakeholders na wannan taro, to don haka muna ba da hakuri na wannan nawa da aka samu. Kuma wato kullum in aka yi taro irin wannan, in aka ce na yi magana, abin da yake faranta min rai shi ne za ku ga fuskokin mutanen da suke wurin ba su gaji ba. Shi malam yana kamar kun gaji, amma na san ba ku gaji ba. Don haka babu abin da za mu ce sai dai mu jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan rana, kuma ya nuna mana wannan zama, kuma muna fatan Allah ya sa mu cikin, Allah ya sa mu dace gaba ɗaya, saboda ai mun zo. Duk wanda ya zo Allah ta'ala ya sa masa wannan lada a mizani. Kuma malam mun yi masa addu'a ta fatan alkhairi, da kuma fatan Allah ya albarkaci rayuwarsa da iliminsa. Sannan a madadin ku, duk da dai ba ku wakilta ni ba, ina ƙara miƙa ta'aziyata ga malam. Kun sani wannan zama an sa shi, sai kuma Allah ya yi al'amarinsa. Wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin, sai Allah ya dauki mahaifiyar mala. don haka muna fatan Allah ta'ala ya ji kanta, Allah ya albarkaci bayan ta, mu kuma da muka rasa ta Allah ya bamu hakuri, dukkan mu iyayenmu da suka rasu da kuma wanda iyayensu ba su rasu ba, mu da iyayenmu suka rasu Allah ya gafarta musu, Allah ya ji kansu, wanda kuma nasu iyayen ba su rasu ba Allah ya musu albarka kuma ya raba su lafiya da iyayensu. Don haka godiya Alhaji Umar yace in yi muku kuma in yi wa mallam barka da zuwa, na san insha Allah dai gobe muna tare da mallam a masallacin Bin Bas. Allah ta'ala ya sa ma wannan tafiya albarka, kuma Allah ya maimaita mana irin wannan zama wanda yake bai da adadi. Sannan Allah ta'ala ya ji kan mallam Awwal Albani, wato wannan mallam Awwal Albani kuke gani a zaune, lalle wannan gayya ta mallam Awwal Albani ce, to amma komai Allah ya sa masa lokaci, kana nan sai a ce ka tafi, kuma rayuwa ta yi albarka. Ana cewa mallam ya tafi kuma bai tafi ba, saboda gashi ya bar baya ayyukan da yake duka, babu wanda ya tsaya. Kun ga kenan Allah ya sa matafiyar sa albarka. Duk da dai godiya aka ce nayi, kuma ina neman alfarma a bani dama in ba wa matasan mu shawara. Idan kuka kula da kyau za ku ga masu matsakaicin shekaru ne irin mu, wanda iya cikin masallacin nan idan muna da determination da kuma zil na mu yi aiki, wallahi in muka hada kai iya cikin masallacin nan, in Allah ya sa wa tafiya mu albarka, za mu iya gyara Najeriya. Muna fatan Allah ya sa wannan abubuwan da muka ji, Allah ya sa ko ba a nan ba, duk wanda yake da idea irin wannan, Allah ya taimake shi ya je organizing mutane, ya taimaki community ɗinsa, ƙarshe ya taimaki garinsu gaba ɗaya, ƙarshe a ce har ayyukansu su fita daga jiharsu har su tsallaka wasu doji. A nan zan taƙaito insha Allah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
Allah takbir. Sheikh babban sakatare janar na Bin Bas, muna godiya Allah ya saka da alkhairi a gurguje insha Allah. Wanda zai rufe mana taro da addu'a ga sha tare da ni, kusa da ni babban wato malami a jami'ar Abuja, Professor Abdul Karim Sarimi, insha Allah zai rufe mana taro da addu'a ya sa mana albarka. A gurguje gobe da safe akwai wa'azin mata, mallam yana nan tare da mu a wannan masallaci karfe 10 zuwa 11 da rabi zuwa 12 kafin a tafi Juma'a. In kana mata da yara mu duka turo su insha Allah. Sannan kuma zai ba da sallar Juma'a da hudubar Juma'a a masallacin Al-Ashana, masallacin Hajiya. Da daddare zai wuce Bin Bas kamar yadda aka ce. Allah ya sa mu dace. Professor bismillah.
صلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بزن رفع تارن da addu'a ba limamai suna nan masu rufe da taro da addu'a. Godiya zan mika wa mallam, aha, godiya zan mika wa mallam da tawagar sa a madadin masallacin nan. Mallam ya madadin masallacin su ko a'a ba kai madadin masallacin mu ba. Bin Bas zai ta ambata amma Bin Bas sakon Bin Bas ka kawo, so ba zan rufe tare da addu'a ba, zan bar ga aboki na dan uwana zai rufe tare da addu'a. Ni godiya nake so yi da kuma magana guda ɗaya ko biyu. Dole ne magana, ni malami ne kuma malami aka hada. Ina wasa da liman shekaran jiya akan maganan adab, nace al adab hayatu kulluha, itaja nace muje kan qur'ani kawai ayatuha kulluha adabiyya wa mu'jizati balagiya, ita jani ce kaje ka karanci bakin ladi, in baka ga bakin ladi ba kaga idan adib yana wa'azi da batni mustawa din shi ya kun mawdu'iyan shi subject ne din ka kawo ku ina adib kenan, adab kenan. Shi yasa in kai karatun ka musulunci baka zo kan adab ba. Waɗanda suka rubuta tafsir uslub adabi suka bi, shi yasa ake jin dadin tafsir dukan su kakkaraba kowa da wanda ya dauki wani ittija duk ustai da ya karci adabi ya yasa in zai muqaddima ga ya zan yi muqaddima, in zai yi abin nan hawamish ga uslub adabi ko kun ci shi tum amma baitum. Nabiyu maganan da sakon da ya kawo ba na arewacin kasar Najeriya bane, shi ne abin da ya burge mutum zai zo wa'azin ci arewacin Najeriya, arewacin Najeriya, ima arewacin sai duka kallon shi. Kallon shi nake, saboda shi bai fahimci cewa duniya yanzu ta zama global duniya ba. Kaka kankance da'awar musulmi ka zina magana arewacin Najeriya. To dan Allah khairiyya din annabi taktakaitu a arewacin Najeriya kenan? Kare na khairiyya din annabi, kare na alherin da ke cikin annabi. Bature ma ya dauki khairiyya din Adam da na annabi, balle a ce na ɗan Najeriya gabaki ɗaya. Idan sai magana ai magana duk matsalolin musulmai ne, ba na ɗan Najeriya ba ne. Ba za ku gane ba. Muna ta dambaruwa yanzu a University of Abuja, shekarun jiya na gaban VC ko acting VC, shekarun jiya na gabanta ko yaushe ne Monday ta neme ni, naje ta ce sarumi din nan ko saurayi kristoci mu yadda suke kallon ba haka mu yadda muke fahimtar su, mu ne muke rarraba kanmu dan arewa wannan bayarebe wannan damuwar mu ne, abin da damu ma su su musulunci ne sheda ne su. A cikin maka a cikin university ba sa fada da Islamic studies sai da Arabic. Shi ya tsone masu ido rubutun ne da ake daga dama zuwa abu. Shi ya tsone masu ido, na taba wai wani magana ce wanda ake daga sama zuwa ƙasa ba. Chinese. Me sa ba ku fada da shi ba sai da? Saboda haka mu waye sosai masu wa'azi. Mu daina local wa'azi. Arewacin Najeriya, arewacin kuma kana magana cewa annabi bai yabo wasu magana ba, ba hai ku duk fatra makkiya afwan maganan kabila kabilu maganan gida 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 ko yare yare. Allah ya ce fidda musulunci a wani akai Madina a ja ya dau duk duniya, aka dau da duk kabilun duniya a Madina. Islamin bai aka islamul qaba'il islamin shi sai aka islamul shu'ub sahabbai ku kai duk wata abun cikin duniya a cikin Makka iyali mutane magana da ake kenan ce sa aka yanhauna an wa yanauna suna sai zama zauna da su, amma musulunci ne kawo matsala ne a gunsu. Ajalal alahi ilahan wahid ba sa an ga shiga Madina suka cewa kai mutumin nan fa yayi ya tsire musu. Bilalul Habashi, Salmanul Farisi, Suhaibur Rumi da duk abin da kokolinsu aka yada musulunci ba wai na mutanen Makka bane. Shin maganar malam da yace da ya dawo Makka mutanen Madina tsoro cewa ya zo zama kenan, kace a ina zan koma musulunci ba zai zo na yadda kuke mutanen Makka suke so ba na kabila. Mai magana yadda jahiliya suke kabaliya kina muke so mu sake dawo da shi. Manyan manyan abubuwa guda biyu da aka rusa da Makka da Madina, a Makka zalunci aka rusa, a Madina aka rusa kabilanci. Kina muna so mu dawo da su yanzu? Kan mu dawo da su fa? Kan mu dawo da su. Indai musulunci muke yi, mu dinga maganar musulunci ba maganar arewa, maganar kudu. Da'uha innaha muntina ad'awal jahiliya. Musulunci, musulunci. Da shi za mu san cewa mu duk dukkan mu ɗaya ne. A ci ina maganar VC din mu tace sarumi sarumi din nan. Kai mutumin ina ce ni dan Jos. Ja'a sarumi ko kazanto kana da alaka da Ilori ko Lagos ne, ban san garuruwan nan ba ni Jos na sani. Sun fahimce mu, sun fahimce mu. Nace ku je Jos, ku je ku tambaya. A mun taba abin nan hukuma Azimu ne ciyama sarumi din nan. Abinan Chambers of Commerce mu muke ciyama sarumi din nan. Sai kun ce kuma ni kuma dan Ilori ko muna san ni ka Ilori nake. Na fara yarbanci suka ce a wannan umarni ne. Me yasa in Allah ya saka kafanci ya harka da dama su ake kace maka da masu da wannan karfin? Wa fi ikhtilaf alsinatkum aya. Aya. Sai ayatullahi kun san wa ku dauka ko wasa ne? Karfi ne aka babbaka. Su haka mallan godiya nake maka. Irin basiran nan da Allah ya baka kuma ba malamin ne ya magana. Aljaru bil majrur majruru wayna li yaradi zaman da yayi da mallan Albani ya buda masa kokolin su sosai wannan shine ta'assara bil abba Albani ba zai maka magana local magana ba, baya yi baya yi baya yi mudina zuwan ka da suka kawo din nan kaman ka zake ka zo ka nuna mata marhala ma bada Albani bayan tafiyar Albani ga abinda muka saboda haka mu ma anan mu dinga yada abinda Annabi ke so abinda zai hada kan musulmai ba abinda zai dinga sake rarraba kan musulmai ba eh arewacin Najeriya arewacin Najeriya obutin budin ba ka arewacin Najeriya ke ba musulunci suke yaka kuma ku sani ba kofarin suke kuke ganin kamar arewacin Najeriya musulunci suke yaka ba abinda ya tsole musu kamar musulunci su ganka ka fito haka in suka gani a meeting wallahi kudin da yake farko abin kuka je senate meeting kafafu ana suke duba ce ko ce ya ko jiya ma na ga amci am a foreigner ce menene look at my leg kafin su fara kina ka attack din su kafin su attack din ka no you are from Nigeria ce okay so you know haka ake so shiga ka su gan wannan suka ce wallahi suna ga amci a wannan ba cikin bribe don bribe yes ina ga wa wannan cabinet din mu musulmi ne kabla kulli shay sai zanto mun zuwa academy kun kana la yukhalifanna ahadun alhaqa wa yusini bisabr lian Allah jamaa bainahuma wa tawassaw bilhaqi tawassaw bisabr fa iya kijake a office dina ba ka je ka dauki wani abu ka je ka ci malam ka ya kunci a me yasa baka bi hanyar Allah hadai bai raba ba eh hakuri sai akan me mutane ba su fahimci akwai Annabi ba da fushinsa alal haq to baka ma godiya muke godiya muke amarakallah abdon da zan maka kenan amarakallah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
tafir na yi da gaske ta magana ta zamu kwana na san abin da na faɗa amma a gurguje Mal Hassan Murno har ga yi no me yace naka sai ka zo kai mana addu'a insha Allah ta'ala
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير الأنبياء وأشرف المرسلين كافون فار الدوا ina son dan jawo hankalin mu kadan kunga duk abin da mallan ya zo da shi ba abin da aka mai kyautan sa duk bayanin din da yake mana ba wanda ya gada ba wanda aka mai kyautan sa da karfin sa ne ba ana ne ana gadan kudi ana gadan sarauta ana gadan amma ba wanda ya gaji ilimi ko babanka ne alhutu da sai kai karatu sannan kuma wannan karatun da mallan yazo yana ba mu kyauta Allah kuma ya daura mana farilla ne akan mu ne mishi talabul ilmi faridatan ala kulli muslim to an kawo mana abu kyauta an ba mu da haka mu yi kokari an haska mana to mu bi haskan nan mu tsira da haka kowa ya tashi nema tunda kaga da farko da ya fara fada mana abubuwa ya ce gaba da yanzu kowa jikin sa ya shiru yayi sanyi to bari in dan adan a na shadantar da mu sun ce to wa'annan manzo sallallahu alaihi wasallam yazo ga yanayin da sahabban su suka samu kansu suka hijira suka je suka nemi ilimi sannan suka fita da wannan matsalar da suke ciki to mun ma yanzu dole mu tashi mu nemi ilimin nan kuma fa ba a ba mu zabi ba fa طلب العلم فريضه على كل مسلم سنه الفرض يثاب فاعله ويعاقب تاركه ان كاي kokari ka sauke zaka samu ladan sa aljanna in kuma ba kai kokari ka sauke ba wama ala rasul illa albalagh malamai da sun ga mana mu tashi ne ba da haka mu yi addu'a yadda mallan yazo lafiya duk ziyartin da zai yi Allah ya sa ya ga masu lafiya Allah ya saka mai da alkhairi sannan kuma mu sa mahaifiyarsa cikin addu'a in baban yana nan Allah ya raba su lafiya ba wanda zai san cewa muhimmanci sai da mu da muka rasa su in baka rasa uwa ba ko baka rasa uba ba za ka taba san muhimmanci su ba saboda kafin Allah ya raba ka da su ko ba jima ko ba dade ni ba bahaushe bane ba amma bahaushe komin nisan jifa a kasa za ta fadi wata nan za ka rabu da su amma kafin ka rabu da su ka musu abin da ya kamata ka musu haka Allah ya jika maman mallan da mu da iyayen mu suka rasu Allah ya jika su kamar wanda dan uwana ya faɗa kafin nan wanda kuma suna tare da iyayen su yi kokari su kyautata musu Allah ya raba su da su lafiya amma ilimi kowa ya tashi nema ba za bi aka ba mu ba kuma mallan ya haska mana dan haka sallu ala annabi kuma yadda faɗa yadda mallan ya zo lafiya Allah ya maida shi lafiya kuma ina mallan godiya a madadin dattawan masallacin da anguwan gaba daya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك العزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. الله يعافيك. السلام عليكم.